بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar Lahadi 25 ga watan Jumada al-Akhira, afwan Jumada al-Ula, shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 16 ga watan November 2025. Wannan shine darasi na 364 cikin jerin darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad. ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندى أكتسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله واندى لتافي نزاد المعاد لتافي نقومي دروانكا دنگني دا تفرق مائكي صلى الله عليه وسلم دا الآدنسا دا سارت آرر رأيوسا دا يد يقولانا دا ألاقوك إنسا دا متاني malamai suna jinjina ma Ibn al-Qayyim akan wannan aiki da ya yi musamman lura da cewa ya rubuta asalin Zadul Ma'adi a halin tafiya a ƙasar Makka inda ya je aikin hajji da mujawara. Allah ya saka masa da alkhairi. Za mu tashi inda malamai yake cewa hukumu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama baina zawjaini yaqa'u shiqaqu bainahuma, bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci tsakanin miji da mata a lokacin da ash-shiqaq sabani ya shiga tsakankanin su. Asal lafazin ash-shiqaq shine sabani wanda ya tsanani, kowa ya ja batta, aka kasa fahimtar juna, aka kasa bawa juna uzuri, aka kasa zama lafiya, to shine ash-shiqaq. Wannan ya rike shakku, wannan ya rike shakku, shine yake cewa ash-shiqaq, wato kowa ya ja batta kenan. Yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci irin wannan yanayi? Rawa Abu Dawuda fi sunanihi min hadithi Aisha radiyallahu anha anna Habibata bint Sahl kanat inda Thabit ibn Qais ibn Shammas fadarabaha. Abu Dawuda ya ruwaito hadithi daga Aisha, Allah ya kara mata yadda, hadisi ne ingantacce. Abu Dawuda ya ruwaito shi da isnadi kikkiawa, haka nan al-Imamu An-Nasa'i ma ya ruwaito shi ta hanyar Ar-Rubay' bint Mu'awwad daga Aisha. Nan kuma Aisha take cewa anna Habibata bint Sahl, wata mata mai suna Habiba bint Sahl kanat inda Thabit ibn Qais ibn Shammas, tana wurin Thabit ibn Qais ibn Shammas. Shi malam Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, Allah ya jarabce shi da bakin jini a gummata, shi ne aka samu a tarihance mace biyu ta mai khul'i a Madina. Wannan ta mai khul'i kamar da zamu ji anan, ko kuma Zainab wanda Annabi sake aura mai ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sallah asubahi, kawai ya ga duhun mutum a tsaye, yace wane ne wannan? Kawai tace la ana wala Thabit ibn Qais, wallahi ya manzo Allah ba ni ba mutum. Sannan kuma kaji gashi Habiba, Allah ya kyauta. Wani haka yake, zaka kaddara shi bai da sa'a akan wasu abubuwa irin waɗannan. To suna tare, zama baya daɗi, kullun ta faɗi makan magana, ta yi nita, ta yi kaza, har ta ƙure haƙurinsa. Fadaraba, kawai kakkaura mata mari, ya bubbuge ta. Fakasara ba'abaha, haka zo a wannan lafazin, abu kuma a wata riwaya fakasara yadaha, har ya gurɗa mata hannu, aga duka ya kai duka kenan. Yawanci su mutanen yanzu suna da tsananin jur'a akan kokarin inkarin wannan karatun, wanda kuma babi ne mai hadari kwarai da gaske. Lafazin Alkur'ani ne, Allah madaukakin sarki ya halasta a dakimaci, wallahi ta khafuna nushuzuhunna fa'idhuhunna wajruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Allah ne ya ce ya halasta a buge su in ta kama. Kuma akwai matar da laifin da ta yi aka buge ta, in ka ji kai za ka gama wani babanta, in aka ce mai ai ga abin da ta yi, sai ta shi kara mata. Guda nawa aka yi haka? Za a ce an bugi mace, an zo ana sulhu, sai a yi narrating ɗin me ya faru. Idan akwai dattawa a cikin danginsu, kamar mahaifi ko wani, wallahi sai ta shi kara mata dukan, ya ce wanda aka mata ma bai isa ba.
saboda haka ba wai haka nan kawai mutum zai dake mace ba sai in abin ya kure duk da yake karkai dukan shi yafi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama shi bai taba dukan wata mace ba duk da mata sun mai duk irin tsagerancin da mace take amma yayi hakuri ya jure to da zaka yi hakurin ka jure din da yafi amma fa wannan bai ba mata lasisi su dinga yawan mutane rashin arziki ba yanzu mace ta tara mai gidanta ta ce in ka haifi cikin ramutu ta kira sunan uwarsa idan ba zinan wanta ta yi ta haife ka ba kai kaza tsakani da Allah kowa ne da iya hakuri a nan wajen ba kowa ba ne sai hakurinka ya kai double major za ka yi hakuri a nan wajen wata mai za ta fara kai dukan karewa take duk abin ta ɗauko kawai taɓarya ne cokali ne kawai za ta buga mishi ko ta watsa mishi man gyaɗa mai zafi ba ku dole rikice ta shi to a irin nan ne kullun tana gaggaya mishi magana saboda shi ya kasance mutum ne mai cin zanzana a fuskarsa ba shi da kyakkyawar fuska to wannan yana taimakawa mata suna saurin wato hasala game da harkarsa sannan sai ya buge ta sai ya karya mata hannu fa'atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da subh sai ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asubahi fada annabi sallallahu alaihi wasallam sabitan sai annabi ya sa aka kira Thabit to a wurin da ana jawabi in ga kuma riwaya Imam al-Bukhari sai take cewa inni lam a'tab alaihi fi dinin wala khuluq tace wallahi ya manzo Allah ba ni da problem game da shi a matsayin mu'amalarsa ko addininsa kaga asalin abin da yake nema din fa yana da shi asalin ake nema man tarzauna dinahu wa khuluquhu baya ga nan fa Thabit yana cikin da annabi ya ce dan aljanna ne kai tsaye annabi ya faɗa masa wannan ita ma ta yi confession cewa bai da matsala addini bai da matsalar mu'amala wata matsala ce tun da ban wanda ba ita ce abin kallo ba ta faɗa haka da kanta ta ce amma dai ba ta san shi ba za ta yi rayuwa da shi ba in ka san mata al'amarinsu sai dai Allah shi yasa kawai ka kiyaye su eh ka kiyaye su kawai ku zauna lafiya in istamta'ata biha wa biha iwajuha sauran kuma ba waɗanda ba matarka ba annabi ya ce wa taqul nisaa kawai yi takarantsan da su shine kawai zaman lafiyanka sai annabi ya ce masa fada annabi sallallahu alaihi wasallam sabitan fa qala khudh ba'da malika wa fariqha annabi ya ce masa kaga samu ka karɓi wani abu a cikin dukiyarka ka rage asara ya bata sadaki ne yawa ce ka karɓi wani abu matsayin khul'i ka rage asara karɓi da ita fa qala wa yasluhu dhalika ya rasulullah cewa manzo Allah haka kuma za a yi cewa yanzu kuma yana ganin asulhun ta dai a cigaba da zama ka zan babu musiba irin mace ba ta son ka kuma Allah ya jarabce ka da santa ai ta maka kallon sakarai wawa mara zuciya da kuma kana ganin a ba ku me za ta bari yarinta ne za ta bari za a samu maslaha to haka ma bi oda wayra qala na'am annabi ya ce mishi wallahi fi maka alkhairi qala fa inni asdaqtuha hadiqatin ce to ya manzo Allah ka dai sani gonaki ne guda biyu na bata a matsayin sadaki wa huma bi yadiha yanzu gonakin sun koma hannunta gonaki ne na dabino irin na mutanen Madina fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama khudhuhuma wa fariqha ka an shi gonakinka karbure ta fa fa'ala sai haka wato yana son ta din amma ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji maganar babba ya hakura sannan kuma ya anshi abinda ya bata wannan hadisi kamar da muka mata yana cikin Abu Dawud da Nasa'i wa qad hakama Allah ta'ala bainaz zawjayni yaqa'u shiqaqu bainahuma biqawlihi ta'ala a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yayi hukunci akan mata da miji wadanda rikici ya shiga tsakankaninsu a cikin fadin Allah wa in khiftu shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima ma'anan khiftum anan wa in alimtum idan kun san akwai sabani kamar ta ne da Allah ya ce wa man khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha to haka shi ma ma'anan shi wa man arafa min musin wanda ya san cewa mutum da aka yi wasiya kana da marin jayin da to akan cewa zai saba wasiyan ko zai zalunci haka nan ma wa in khiftum ai wa in alimtum in kuna da masaniya kun gano cewa akwai sabani da ya kamari tsakanin mata da miji fab'athu hakaman min ahlihi sai a gayyato wani mai hukunci daga danginsa wa hakaman min ahliha da mai hukunci daga danginta wato za a nemo ƴan uwansa na jini uba da uba ko kawu da babba ko makamantansu waɗanda cikin mutane kamar yadda malamin fiqh suka faɗa wanda suke ma'abuta basira ma'abuta hangen nesa da dattaku idan ba a samu wani a cikin su ba babu laifi wanda ya sawwaka dan wata mata ba ta da dangin ko a cikin dangin su babu wani mutumin da za a iya bashi wannan amana dukkananta ƴan wuyuyi ne wataƙila ko iyayenta sun mutu kaga ba ta da su dan haka shine sai a nemo liman ko wani dattijo ko wani babban mutum ko a tafi gun ƴan sanda ko gun alƙali ko gun hizba duk ba laifi haka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan idan su biyun mata da mijin ko su biyun su masu hukuncin duk malamai sun faɗi wannan idan da gaske yurida islahan gyara suke so yuwaffiqillahu bainahuma to Allah zai ba su gamdakatar su yi muwafaqa a dace da gaskiya a dace da sulhu inna Allah kana aliman khabira malamai fiqh suka ce idan aka kira alhakaman kowane hakam zai yi tattaunawa ta musamman da wanda yake wakilta wato kai da zaka wakilci namiji ya kamata ka ji ta bakinsa a keɓance wane eh me kake so game da al'amarin matan nan auren nan ba za ka iya ci gaba bane a saka kawai ya gaya maka ko ko kana ganin a yi sulhu wanne yafi sayyidina Ali ya taɓa yin haka matar ta ce ita ta yarda duk abin da zai ansa ya ansa ta dai saki ta mijin ya ce shi wallahi ba zai saka ba Ali ya ce ba kai sa ba babu ta san ka dole ka saki ta so da haka abin da sai a fara su fara jin ba'asin kar su zo su zauna ba su da wani background akan me ke faruwa wato ka tambaye shi ya gaya maka gaskiyar abin da ke faruwa ita ma ta gaya maka gaskiyar me ya ja wannan rikicin tsakankaninsu kafin ku zo ku zauna Al-Imam Al-Qurtubi ya tattauna akan wannan a cikin tafsirinsa haka nan Ibn Qudama a cikin Al-Mughni cikin Mujalladi na 10 haka nan cikin tafin Bada'us Sana'i cikin juz'in shi na 7 zaka samu dai a cikin tafai da dama cikin littafin fiqh da tafsirai da makamantansu sai yace wa qad ikhtalafa as-salaf wal khalaf fil hakamayn malamai sun yi sabani da can da daga baya akan su waɗanda Allah ya kira su da suna hakaman min ahli wa hakaman min ahliha hal huma hakimani shin alƙalanci za su yi aw wakila ne ko kuma wakilci za su yi haji malamai da zaƙule-zaƙule saboda kowane kalma ka faɗa akwai implication idan su idan ka yarda cewa yadda Allah ya kira su hakamani abinda zahirin ke nufi su ne masu hukunci to auren suna da ƙarfin zartar da auren ko kashe shi in sun zartar ya zartu in sun kashe ya mutu malaman da kuma suka ce an kira su da suna hakamani ne tajawuzan amma wakilani ne su masu wakilci ne to ba su da ƴancin su yanke wani abu sai abin da asalin masu saƙon suka yarda shine ma'anar bambanci tsakanin wakil agent da hakim idan kai agent ne aka baka tallan gida misali ko wani abu kaga baka da ƴancin ka yi wani ragi ko ka bada wani farashi ko ka bada wani lamuni sai mai kaya ya yarda ko amma idan kai mai kayan ne fa ka riga ka sara in ga dama baka kyautar da shi shine bambanci tsakanin abin da yasa malamai suke sabani akan me ake nufi da hakaman shin da gaske mai hukunci ne ko ko mai wakilci ahaduhuma a cikin zance guda biyu annahuma wakilani al-Imam Abu Hanifa da Shafi'i da wani zance a mazhabin Ahmad ibn Hanbal suka ce wakilci suke saboda ba dole ne duk abin da suka gani a tabbatar ba sai sun yi consulting back sai sun koma sun yi magana da waɗanda suke ma wakilci su ne za su iya yanke hukunci in kuma suka yanke in waɗancan ba su yarda ba hukunci ba yi da ƙarfi wa huwa qawlu abi hanifata wa shafi'i fi qawlin wa ahmad fi riwayati wannan shine mazhabin al-imamu abu hanifa da shafi'i a ɗaya daga cikin zantukansa da kuma ahmad dan hanbali a ɗaya daga cikin wanda aka yi daga gare shi والثاني زنچه نبيو أنهما حاكمان cewa da gaske ne su masu hukunci ne wa za qaulu ahlil madinati wannan shine zancen malaman madina wa malikin wa ahmad fi riwayatil ukhra imam malik da ahmad a dai riwaya wa shafi'i fil qawl al akhar wa hadha huwa sahih wannan shine gaskiya yadda Allah ya kira su hakamani to abassa matsayin yadda Allah ya kira su wal ajabu kullul ajabi yace mamaki iyakan mamaki mimman yaqulu huma wakilan la hakima na mamakin su Abu Hanifa da suka ce wai wakilai ne wallahu ta'ala kanna sabahuma hakamaini Allah ya kira su da suna hakamani kai kuma ka ce ba haka ake nufi ba waja'alan nasbahuma ila ghairi zawjaini walau kana wakilaini laqala falyab'ath wakilan min ahli da wakili Allah ya kira sai ya ce falyab'athu wakilan min ahli falyab'ath amma kaga sai aka ce wato fab'asu hakaman tun daga damirin fab'asu din ya nuna cewa ba mijin ne zai zabi wakilin ba dangin shi zangin shi ne miji da mata in suna rigima rigima ta kai ga iyaye to abinda ake so shine ku iyayen na kowane bangare sai ku shawarta wato ana so shi aure kafin ya mutu ne sai an tabbatar da iya maslahar da ake ciki shine mutuwarsa shine a khafu darrai kamar yadda aka zo neman iyar mutum da ya bi yanke hukunci sai an ce to sai an kira wani sai an kira wani sai an shawara to ku je ku dawo to a irin nan ma sai a ce to a kira wani a shawara to ku ku turo wani kuma za mu turo wani su je su zauna da waɗannan mata da miji ko su fara zama su biyu sannan su tauna shi zaka ce fab'afu hakaman ku dangin mijinku aiko da mai hukunci min ahli daga cikin ma'abotansa mazowansa wa hakaman min aliya da wani daga cikin ita kuma ƴan uwanta ba a ce shi mijin ya turo ba sannan ba a kira shi da suna wakili ba walau kana wakile ni laqala falyab'ath wakilan min ahli wal tab'ath wakilan min ahli da za shi su turo wakilan irin yadda mutane suke yanzu su turo lauya kenan ko galibi shine wakilin su wa idan laukana wakile ni lam yahtassa bi an yakuna min al ahli in wakilci ne ko ba dole sai dan jininka ba galibin mutane da suke wakili zai zama wani yaron shi ne a ofis ko aboki ko lauya kamar yadda aka ce misali ko wani makamancin haka ko ba dole sai jini ba in wakili wa aidan fa innahu ja'ala al-hukma ilayhi ma faqala kuma Allah ya ba su damar yin hukunci da Allah ya ce in yurida islahan idan suna son gyara yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai sa a samu dace wal wakilani la iradata lahuma su ko wakile ba su da ganin dama su ba su da irada innama yatasarrafani bi iradati muwakkilihima wakilaihima su ba su tasarrufi ne a bisa abinda waɗanda suka wakilta su suka ba su na salahiya na jurisdiction wa aidan kuma har ila yau fa innal wakila la yusamma hakaman fi lugatil qur'an wakili ba a ce mishi mai hukunci a cikin alqur'ani wala fil lugatil fi lisan ash-shari' haka na harshen shari'a wala fil urfi al-am wal khas wato ba kalmomin da suke matsayin synonyms wala tana ce wakili da hakam da ɗaya suke wa aidan fal hakamu lam mallahu wilayatul hukmi wal ilzam shine wanda yake da karfin hukunci da tabbatar da hukuncin walaysa lil wakili shay'un min zalika wakili ku bai da wannan wa aidan har ila yau fa innal hukuma ablagu min hakama ablagu min hakim lafazin al hakam wanda aka cira alif ya zama hakam ya fi karfin ma'ana fiye da hakim mai alif li'annahu sifatun mushabbaha domin shi hakam sifa ne mushabbaha bismil fa'il addallati ala thubut da aka ce hakam karfin ma'anar shi na nufin siffa ce tabbatacciya gare shi aka ce hakim kuwa siffa ce arida a lokacin yin hukuncin wala khilafa baina al arabiyyati fi zalika fa idha kana ismul hakim la yastaqu ala al wakil al khas fa kayfa bima huwa ablagu minhu in ya zama sunan hakimi shi kanshi yafi karfin a kira shi wakili ina kuma ga sunan hakami wanda babu alif wa aidan fa innahu subhanahu khataba bidhalika ghayra zawjayn kuma kaga Allah madaukin sarki ya magana da wasu mutane ne wanda ba su ne mata da mijin ba wa kaifa yasihu an yuwakkila an ar-rajul wal mar'ati ghayrahuma idan an ce wakilan su ne ai wani bai sa maka wakili in wakili ne su ba su turo wakilan su amma da aka ce fa ba su ba da su haƙi ake ba da sauran mutane dangin su ake wa hadha yuhawwiju ila taqdiril ayati, wannan zai tirsasa in an ce wakilai ne, zai tirsasa fassara ayan da cewa wa in khiftu shiqaqa bainihima famuruhuma an yuwakkila wakilaini, in an san suna sabani to a ce musu kowa ya rada wakili, me kun cewa da akai to ku nado wakili, wakila min ahlihi wa wakila min aliya, wa ma'lumun ba'du lafdhil ayati wa ma'anaha, ba'du lafdhil ayati wa ma'anaha an hadha taqdir, wannan ma'anar tayi nisa daga ayat balatin ba, wa annaha la tadullu alayhi alwajin, ay batan haka ta kowace fuska, bal hiya dalatun ala khilafi, tana nuna sabanin haka ne, wa hadha bihamdillahi wadihun, wannan zance ne a fili. وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته. أكوي عقيل بن أبي طالب دما تس فاطمة بنت عتبة بن ربيعة الأبمشية إرب قبيلة عبد الشمس. وانما تا تاول وانما باوان الله تاكسن چي تنا مطعين إناني إرب ورمهي فن مهي بير معاوية. Fatima binti Utba ita kuma waccan me sunanta ma mama Muawiya Hindu go binti Utba, na'am Hindu binti Utba, to wannan yar uwarta ce, to da ta auri wannan mijin kaga shi ba Hashime ne, ita kuma ba amawi ya ce Abdu Shams, to sai zama na akwai wasu kawunnanta ƴan uwan mamatta da aka kashe suna kafirai a yakin Badar, to kullun in ya shigo ta dinga mishi zance kenan, makasa kawai kun kashe mana ƴan uwa, ana musulunci ba, yau ina wanan da ka kashe, kai ma zaka bishi wata rana, yi wata rana da ta ce mishi kawai ina wane, yace ina nan a jahannama yana jira ki je ki tarda shi, haka yi ba a cikin kisan, yace innahu yantazuki bi jahannam, shine bata ce ya kafirta ta, azin da aka yi sabanin ya tsanani kenan, shikenan har magana ta tashi a ta je kunnan manya, lokacin Usmanu shine halifa, ta kai mai ƙara cewa mijinta ya ce ya wuta ce ta, shine sayyidina Usman ya ce to a kira wani daga cikin ƴan uwanta da wani daga cikin ƴan uwan shi su zauna a yi sulhu, shine sai aka tura waɗannan mutanen guda biyu, wane ne ma Abdullahi dan Abbas ta bangaren shi Aqil kenan, kaga cousin din sa ne ko, domin Aqil ibnu Abi Talib da Ali ɗan uwa ne, shi kuma ibnu Abbas dan babban sa ne, babban su Abbas dan uwan Abu Talib, da ka an turo cousin din mijin kenan, al sa mun gane, ita kuma ta turo, aka turo dan ta, wato wanda take matsayin innarsa, amma namiji ne ya yi Muawiya ko, da suka zauna sulhu bai yi ba, Ibn Abbas ya ce ina ganin kawai a kashe wannan auren, tunda yana nema ya shafi addini, tana yin munanan maganganu za su shafi addininta, shi kuma Muawiya ya ce a'a, ni ina ganin dukkaninsu ai ƴaƴan Abdul Manaf ne, a yi haƙuri dai a sulhunta, da wannan karan dai aka yi sulhu na farko, daga baya dole auren ya mutu, ta ma yi wani aure a bayan shi, ta auri wani sahabi Abdullahi ibn Amir, Ibn Amr ibn Quraiz ta aure shi, kisa duka tana nan a cikin Tabaqatu ibn Sa'di, to kaga dai yanzu ka duba kaga jama'a irin wannan fa zamanin sahabbai ne fa, amma take irin wannan ta'annatin, to ina kuma ga wani zamani daban, Allah ya kyauta. To faqila lahuma, sai aka ce musu in ra'aytuma an tufarriqa farraqtuma, in kuka yi shawara akan cewa a kashe auren, to a kashe din kawai shi yafi, wato kamar yadda na ambata ɗazu, ana so aure in zai mutu ya zama consensus ne, yadda aka haɗa aka yi shi a matsayin consensus, aka haɗa ra'ayin waɗanda suke stakeholder, saurayi na so, budurwa na so, aka je aka faɗa wa iyayenta suka yarda, shi ma ya faɗa wa iyayen shi suka yarda, har suka taso suka ce mun zo nema, aka ce an ba su ku, sannan aka biya sadaki aka shiga, kaga akwai stakeholders da yawa, to kawai dan in ana so a rabu, kada kawai sai dai a ji a titi kawai a rabu, yanzu mana waɗannan stakeholders din suna da ta cewa a kai, kuma su da suka kulla suka gamsu cewa kai wannan kullin akwai tangarda a cikinsa, rabuwa za ta fi, yadda aka haɗuwar mutunci to a yi rabuwar mutunci, amma irin wannan abin da yake faruwa a cikin al'umma ba daidai bane. Mace-macen aure haka kawai ba kai ba gindi baya cikin alkhairi, yana cikin abubuwan da ba su dace da al'umma ba. Allah ya kyauta. Sai ya ce wa fada Uthmanu wa Aliyun wa Ibn Abbas wa Muawiya ja'alu al-hakama hukuma ila al-hakamaini. Kaga ga Aliyu wa Usman yana matsayin halifa, da Aliyu yana matsayin wato ɗan majalisarsa, da Abbas da Muawiya duk sun yarda a sanya hukuncin ga masu alƙalancin guda biyu. Wala yurafu lahum min as-sahabati mukhalifa, ba a san sahabin da ya saba musu ba. Wa inna ma yurafu al-khilafu baina at-tabi'ina fa man ba'dahum, wannan sabanin na tunanin cewa hakam ne ko wakil ya taso ne daga zamanin tabi'ai da kuma na bayansu. Wallahu a'lam. Wa idha qila innahuma wakilani fa hal yujbiru az-zawjani ala tawkili az-zawji fil furqati bi'uwadin wa ghayrihi, in muka ce su wakilai ne, shin shi wakili za a iya yujbaru az-zawjani, za a iya tirsa samun miji da mata ala tawkili az-zawji fil furqati bi'uwadin wa ghayrihi, akan wato tirsa sama wani ya wakilci miji akan rabuwa da matarsa ta hanyar ba da wani abu. In an ce su wakilai ne, zamu tambaya ta kaso cewa to yanzu ka wakilta wani ya je, sai ya je ya ce to shi ya yarda a madadinka a ba da wani abu a sake ta, ya dawo kai kuma ka ce baka yarda ba, ai kai ba ka tura shi aikata ba, to nawa za a bi? Wa tawkilu zauja fi badlil iwad, ita ko mata ita ma sai ta ce ma wanda ya wakilce ta, to ni na ce ka bada kuɗi ne, ya za ka bada dubu kaza, ba haka na ce ba, to nan ma shin ya suna da ƴancin yin gaban kansu ta yadda kuma dole miji da matansa karɓi abin da aka yi da haƙuri, ko ba su da wannan ƴancin? Aula ya juju, ko ba su da aula ya jubara ne, ko ba a tattara musu ala riwayati fatawa guda biyu. Fa in qulna yujbara ni falam yukala, idan mun ce za a iya tirsasa musu, to tirsasa mutum ba wakilta shi bane, ma'ana dan shi wakili ra'ayinka zai bi, wanda ko yaje wani ra'ayin gaban kan shi kaga bai wakilci ka ba. Yace falam yukala ja'ala al-hakimu dhalika ila al-hakamaini bighayri az-zawjaini, sai zama na alƙali kenan ya sanya wannan ra'ayi ya zama na su masu hukuncin ba tare da yardan wato mata da mijin ba. Wa in qulna innahuma hakamani, in ko mun dauke su a hakam kamar da Qur'ani ya ambace su, yace lam yuhtaj ila ridal zawjaini, to ana babu bukatar yarda su. Wanda aka ce hakam, to yana da ikon ya zartar ko ya dissolve auren, idan ka san alkali da yake zaune a kotu, alkali yana da karfin ya ce ya saki matar kuma shikenan ta sako a shar'anta ta sako, kuma baka da ƴancin komai sai da izinin shi. Idan alkali ya ga cewa a cikin maslaha akwai kashe auren wani, kuma ya roƙi wanan ya saka, ya ce shi ba zai saka ba, a ba shi kuɗi, ya ce shi ba zai an shi kuɗi ba, ya taurin kai kenan ko? Don alkali ya ga dama, ce to shi kenan na yi amfani da ƙarfin hukuncin da ke wannan na kashe auren, kuma aure ya mutu. Kana ji kana ga za ta yi idda, yadda ka san dai ya ce a kai ka gina yaro sai an kai ka ko? Ka san alkali ya da wannan ƙarfin, kuma ba za a sake ka ba sai shi ya ce a sake ka. Ko kuma idan kwanakin da ya kamata ka yi sun ƙare, to hakan ya ce ya kashe maka aure, aure ya kasu, ya rage. In ba da adalci ya yi ba, shi da Allah ya ce to a nan ba a buƙatar yarda su. Wa ala hadha niza'i yambani ma law ghaba zawjani aw ahaduhuma, a bisa wannan ka'ida ake kafa ka'idar idan wani baya nan a cikinsu ko dukansu biyu. Fa in kila innahuma wakilani, idan a wajen zaman da za a yi miji da matan ba sa nan ko ɗayansu baya nan, in mun ce masu zaman sulhun wakilai ne, lam yanqati nazarul hakamaini, to ba su da ƴancin yanke hukunci sai an jira wancan ya zo ko ya dawo. Fa in kila hakamani in qata nazaruhuma li adami al-hukmi alal ghaib, idan kuma aka ce wato masu hukunci ne, to kallon su ya yanke saboda ba a yin hukunci ga wanda baya nan, sai an ji ta bakinsa. Wa kila yabqa nadhruhuma ala alqawlain li'annahuma yatatarrakani li hadhihima fa huma kannadhirain, wasu kuma suka ce a'a yabqa yabqa nadhruhuma ala alqawlain, wato abinda suka gani zai tabbata amma bisa zance biyu.
لأنهما يتطرفان لحظهما domin kowannensu yana rike da bangaren gefe guda ne na kadiyar fahuma kan nadiraini su kaman masu sa ido ne abin da yake cewa shine idan aka ce za a yi zaman da miji da matan sai duka ba su zo ba to in an ce masu zaman alƙalai ne to alƙali kuma bai hukunci sai ya ji ta bakin kowa da aka hukunta da shi za a jira idan an ce wakilai ne ba dole sai an gansu a zama ba dole za a kai musu labari shi ne ke cewa wasu suka ce hukuncin yana nan da ta'allake har sai hukuncin ba za yana ta'allake amma za su iya zartar da shi sun ga maslaha haka saboda ai su ma bangare ne a cikin kabiya sai kuma ya ce wa in junna zawjani in qata'a nazarul hakamaini idan ɗaya daga cikinsu ko kuma dukkaninsu suka zama ba su da hankali to anan duban da alƙalan za su yi ya yanki in ƙila innahuma wakilani idan wakilai ne su da annahuma far'ul mukalai saboda suna resantuwa daga waɗanda suke wakilta walam yanqati in ƙila innahuma hakaman duban su ba zai yanke ba in an ce masu hukunci dai na ga maka implication ɗin kiransu da wakilai ko kiransu da masu hukunci da annal hakima yali alal majnuni domin mai hukunci yana iya wakiltar mahaukaci wakila yanqati wa aidan li annahuma mansuban anhuma wasu suka ce a ko da an ce musu wato wakilai ne za su hukuncin za a zartar da shi domin suna zama a madadin su ne ka annahuma wakilani wala raiba annahuma hakamani duk bayan ga wannan zance ce to ka dai sani babu kokonto akan cewa wannan mutanen masu hukunci fihima sha'ibatul wakala amma sai zama a cikin kasancewarsu alƙalai akwai wani abu da ke kama da wakilci saboda mene kowannen suna da wani interest a ciki in na zama wakilci ƙanwata ko ƴata ko ƴar ƙanina dole a ɗabi'ance zan so na ga nayi abin da zai taimaka min ɗinta kaga wannan shine sha'iba ɗin shine launin shine ɗan abin nan adulteration na wakilci kuma gane wato ba alƙali bane wanda yake third party gaba ɗaya completely alƙali ne amma wanda yake da interest a cikin abin da yake yace saboda suna da sha'ibatul wakala wa wakilani mansubani lil hakam sannan kuma su lil hukm afwan su kuma wakilai ne wanda aka fasa dan su hukunci su masu hukunci ne sun yi kama da wakilai ko su wakilai ne dan su hukunci yanda ka san dai agent a wajen kirga ƙura'a yana goyen bayan jami'ar su ko hala kuma yana da wata koyon maslaha daban da ba su ne misali to haka nan ma yace fa minal ulama'i man rajaha janibal hukm wasu malamai suka fuskantar da cewa to a bar su a matsayin masu hukunci wa minhum man rajaha janibal wakala wasu kuma suka ce a fifita kasancewar su wakilai wa minhum man itabara al amrayn wasu kuma suka kalli duka abin guda biyu to kaji abin da ya kawo wannan rikita akan shin alƙalai ne ko wakilai ne alƙalai ne amma masu wakilci wasu kuma suka ce a wakilai ne masu alƙalanci kaji yadda abin ya taso ke wannan shine batu game da ashqaq baina zawjayn rigima tsakankanin iyalai guda biyu kamar yadda muka fada a baya shi aure dama a cikin zamantakewa shi a ɗabi'ance dole akwai rashin abin nan jituwa wata rana akwai rashin fahimta akwai fada akwai sauransu har akai lokacin da za a wuce lokacin fadan ko kuma fadan ya haɗe ya auren to abinda ake so ga ma'aurata musamman mazaje shine namiji ɗauki matsayin shi na kiwama na shugabanci ya kuma yi haƙuri ya kau da kai ya yi dattaku sannan kuma ya ƙoƙari ya sauke haƙoƙin da suke kanshi da Allah ya rataya masa ita kuma ce ta mata san matsayinta na cewa miji na gaba da ita shugabanta ne tana neman aljannata ne sannan ita ma ta yi haƙuri da abin da ta gani wanda bata so ganin shi ba ta yi haƙuri da halin rayuwa ko talauci ko ƙunci ko wani mummunan yanayi ko makamanci haka in an yi haka sai a samu jituwa ya zama aƙalla dai ko da 51% ne aka samu jituwa 49% aka samu matsala to yayin da dai ana janibin cin nasara idan kuma har ce kamari abu ya ƙiyuwa
to sai a kai ga waɗannan matakan, matakin kira, kafin nan matakin wa'azi, matakin ƙauracewa, matakin horo, sannan kuma a kai ga matakin kai zance zuwa ga magabata, in sun ga dacewar a yi irin wannan kirayi zuwa ga sulhu, sai a kira zuwa ga sulhu ɗin. Idan ya yiwu shi kenan alhamdulillah, in bai yiwu ba sai a zartar da hukuncin da ya dace, ko dai saki ko khul'i ko kuma wani abu ma makamancin haka. Dattawa da suka daɗe suna yi za su iya cewa ka ba ta hutu, ce to ta je gida ta zauna a gidansu ta ji ya abun yake. Idan da an aure ta an kai ta Abuja tana jin daɗi tana yawo a garin ‘yan gayu tsaf-tsaf, ce to ce ta dawo garinsu, ta dawo nan Zaria cikin Daurawa ko Muciya ko can cikin Kano a Shanono, wani ƙauye haka ba wuta ko garin mallam, inda za ta daina jin zata dai zin karar mota ma kwana da kwanaki. In tai kwana uku huɗu biyar ta gane akwai bambanci, ai sai ga ta fara kiran oga tana ba da hakuri da kanta, ba haka bane sai a dawo da ita cikin hayyacinta an taimake ta kenan. In kuma har yanzu bata gane Annabi ya fa kuma shikenan, ba ta da rabo ne, sai a sallame ta. Ba haka ake so abu a hankali wajen gyara maslaha, idan mai gyaruwa ce, in ba mai gyaruwa ba ce kuma to Allah ya kyauta. Ya sake cewa hukumar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil khul'i, hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da khul'i shine wato saki da mace za ta kwaci kanta ta kubuce, shine ai daga khala'a, ta sabule da karfin iya ta kwaci kanta da kyar a hannun miji, shine mace ce yanzu ita ce ba ta son zama da mijin, sai shari'a ta yi mata horo cewa in dai ta gamsu ba ta son zama da shi to za ta ba shi kaza, kamar da shi ma in ya sake ta zai ba ta mut'atu talaq. To haka in ita take so ya sake ta, ta matsa ya sake ta, to sai ta ba shi khul'i. Khul'i ana iya a yarjejeniya, ko dai ta dawo mai da sadakinsa gyam-gyam kamar da muka ja na Thabit ibn Qais din nan, ko kuma alƙali ko su hakama na din nan su yi lissafi su ba da wani abu da suke ganin shi ne zai zama maslaha, ko da ya yi sama ko ƙasa da abin da ya bata da gwargwadon maslaha. To shi ne za mu ji bayani a nan. Ya ce fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit ibn Qais ibn Shammas atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah Thabit ibn Qais ma aibu alaihi khuluq fi khuluqin wala din. Bi shara ga wannan hadisi ko tace Thabit ibn Qais wallahi bana zargin shi game da dabi'arsa ko addininsa, walakinni akrahul kufra fil islam, sai dai ina tsoron kafirci a cikin musulunci. Shine wancan annabi yake cewa yakfurnal ashira, ina tsoron butulcewa a cikin musulunci. Wannan yake nuna maka cewa a ɗabi'an mace ka iya zama mutumin kirki mai addini mai ɗabi'a kamar ta faɗa da kanta ta confess, amma kuma ita kai ba kai mata a matsayin abokin rayuwa ba. Abin da ya fi man kawai ka fahimci haka, kawai ka ƙara gaba, kar ka tsaya kana wani, yana daga cikin wato rashin sanin darajar kai a ce ba a san ka kana ce gaskiya saboda Allah ba daidai ba ne, baya cikin karamar mutum inda ba a san ka kana ce ka ta shan wahala. Amma jarabawa cikin lokaci zuciya ita ba a yi mata umarni ba a hana ta, amma ya kamata ka ƙoƙari ka tursasa wa zuciyarka ta haƙura ɗin, in dai an nuna ba a san ka to ga yi can kamar yadda Ali yace ko wan nisa'u siwaha kathirun, wannan mata kowace ce ita wan nisa'u siwaha kathir, mata wanda suka wallance ta da suke da irin kyanta ko shekarunta ko iliminta ko nasabarta ko dangantakarta ko me take takama da shi, to wallahi wata ma ta ganka da ta je ka darzo wata ita jiki shi wa to wannan sai aikin banza, to ta damu ne ai me sa take so ta gwada zaka aura ta kika, amma kuma tana nan ta tarakkab wa za ka aura, tana jin labarin ka samu mata kuma ta so ta ganta, in ta ganta kuma ta yi tsaki ta ce aikin banza, ai ita take aikin banza ko ita ce mai aikin banza. Mata iyayen mu kenan, lallai Allah ya kai gare su. Ta ce bana jin kyamarsa game da addini ko rayuwa, amma bana so ina musulma in ci gaba da kafirci. To iyaye kuma su fahimci wannan, ba daidai bane a tursasa wa mace ta auri wanda ba ta so, saboda kamar yanzu kuna ingiza ta zuwa ga wannan abin ne, tana musulma, tai tabbatace wa miji tana mishi fitsara, tana ɗebo wa kanta zunubi, mala'iku suna tsine mata, mata aljanna na tsine mata, tana halaka. To bai kamata ku ingiza ƴarku zuwa ga wannan halakar ba. Ya kamata aka fanci ba ta san shi, ko da an riga an yi aure wani lokaci an yi saki ɗaya ko an yi rigima an ba ta san shi, ba daidai bane a ce a tirasa mata a ce in kin ga dama ki kashe kanki. Wannan a shekarun baya ya haifar da abubuwa da yawa, galibin mata da za ka ji sun tafi irin wannan karuwanci da ake na gargajiya, irin karuwancin da mata suke yi a tafa da goja da ina ne sunan garuruwan ma, irin maraban Jos, irin wannan wuraren da ake tattaro waɗannan, da za ka ga dinga an fi da ta karuwa za ta ce a wurin dole ne ya fito da ita. Aka zo aka yi yayin masu kashe kai, masu shan maganin ɓera, masu shan kaza, aka gama. To yanzu yayin da ake shi ne sai ta zama tana da miji fiye da ɗaya. Yanzu ba sa kashe kansu, ba sa kashe kansu, in ma za ta kashe sai ta kashe mijin, ba ta kashe kanta ba. Ko kuma ba ta kashe mijin ba, amma tana da miji wannan na shari'a, tana kuma da wani daduro a gefe. In ma wannan saurayin da aka hana ta aura, ko kuma wani wakilin shaidan ɗin, za su yi ta hulɗoɗinsu ta bayan fage. Mu muna jin labari irin wannan da yawa da ba za su faɗi ba wallahi. Ko a unguwa wata ma ta je wani gari, wata ta waya ɗin nan da sauransu, wanda kawai ko da ba ta san shi, don dai kawai ta ci mutuncin wancan, ko ta nuna mishi bai isa ba, kai wallahi wata ma har mijin ma za ta gaya mai eh ɗin an yi kaza ɗin, saboda tana so ne kawai ya fushi ma ya sake ta. Ba ga duk bai kamata a ingiza ta zuwa ga irin wannan ɓarnar ba. Sai a yi maslaha cewa tunda ba ta so, wane eh ka yi haƙuri a biya shi abin da ya kashe, shi kenan a ƙara gaba. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce turdina alaihi hadiƙata, annabi ya ce me zafi za ki mai da mishi da gonarsa? Qalat na'am, ce ƙwarai kuwa. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce mishi iqbalil hadiƙata wa talliqha tatliqatan, karɓi gonarka ka sake ta saki ɗaya. Shikenan ya yadda ya karɓa, yadda ya karɓa. Wa fi sunan an-nasa'i, kamar da muka faɗa hadisi na cikin sahih al-bukhari, wa fi sunan an-nasa'i anna rubayya bint mu'awwad anna thabit ibn qais ibn shammas daraba imra'atahu fa kasara yadaha. Dai kisa kenan, wato ya buge ta har ya karya mata hannu. Wa hiya jamila bint abdurrahman ibn abdullahi ibn ubay, kaji wannan ita kuma sunanta, waccan mai sunanta da muka ambata a baya akwai Habiba, wannan kuma sunanta Jamila bintu Abdullahi ibn Ubay. Fa'ata akhuha yashtakihi ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai dan uwanta yazo ya kawo ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan miji ya bugi uwarku, ba za ku kuma ku nuna mishi kuma ma kuka ta bane yan uwan shi, ku je ku da kai aje ran shi na cikin bakin shi, ku je ku kashe shi zance ya tsanani. Ko kuma bayan kun gama dukan shi sai tana son kayan ta, kaga an ji kunya ba za ka ƙara zuwa gidan ba kai kuma. Zai fito ne ganka kofar gida sai Baba Ahmad ce ban nan wajen kafin sa a ci ma mutunci wallahi. Ka da kai je kuma ka dawo gidan shi. Kaga sai ku zama ku kuna da hankali, sai ku kai wa hukuma ko wani abu makamancin haka. To sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa arsala ilayhi fa qala khudh alladhi laka alayka, khudh alladhi laha alayka wa khalli sabilaha, karɓi abin da ke hannunta naka, karɓi da ita. Wato annabi sallallahu alaihi wasallama har kullum yana ba namiji shawara akan ya fita batun matar da ba ta san shi, saboda matar da ba ta san ka za ta iya maka komai na cin mutunci, har ta iya raba ka da hankalinka ko tunaninka kai har ma rayuwarka. Qala na'am, yace to na yadda ya Rasulullah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatarabbasa haidatan wahidatan wa talahaqa bi ahliha, sai annabi yace ta jira haila daya, haila daya, wato ba sai ta yi haila uku ba. Wannan cikin dalilin masu cewa ƙuri'i haila ne, saboda nan an ayyana cewa haila ne, saboda haka tunda saki ne wanda babu kome, babu buƙatar sai ta yi haila uku. In ta yi haila daya ya tabbata ba ta da ciki kenan, ko shi kenan sai ta tafi gidansu. Wannan yana cikin sunan Nasa'i da Abu Dawud kamar yadda muka ji a baya. Wa fi sunan Abi Dawud an Ibn Abbas an annam ra'ata
ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيدة wannan mata wannan da ita ce dai riwayan bil ma'ana cewa matarsa da ta yi masa qur'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi haila jini daya wa fi sunan ad-darqutni fi hadhihi al-qissati qala fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ataruddina alayhi hadiqatahu allati a'daki zaki mayan mishi da gonar da ya baki sadaki qalat na'am wa ziyadatan tace wallahi ni sai in kara mishi mai manzo Allah akwai matar da za ta yi gwammace ta yi haka guda nawa ma wata mata ce ni zan iya mishi wani auren ma ya nemi matar da yake so zan biya sadaki in yi laifi ta dai samu ƴancin ta daga wannan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amma ziyadatu fala ba a buƙatar ƙariki walakin hadiqatahu ke da mai mishi da gonarsa saboda wancan kuma zai iya buɗe wata ƙofa ta ɓarna in annabi ya yarda to shikenan maza duk sanda za a yi kulli su ce sai an ba su fiye da abin da suka bayar ko kuma ita ta koma ta dinga mishi gori ko wata ta gamu da matar ta ce ban ziya sakariya ni na aure ni ne fa nayi auren ki fa ni na aure ki kaga ta gaya mata magana kuma agun mata wannan babban matsala ce wannan sai a dawo gida kai a maka tijara ba ya karama ba ce kai dama da kudin wacce ka aure ni ni ban isa ba kenan qalat na'am fa akhadha malahu wa khalla sabilaha فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ga masa ci to shikenan na yarda hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sa bai annabi hukunci ba sa tsagawa wa qala darqudni isnadu husayn fatadammana hadha alhukm annabawi iddat ahkami wannan hukunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dauke da hukunci fa'idoji masu yawa ahaduwa na farko jawazul khul'i kama dalla alaihi alquran khul'i halas ne kamar da qur'ani yace a fadin Allah wala yahillu lahu wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallahi fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bihi Allah yace wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an baya halasta dan zaka rabu da mace ka ce zaka kwace duk abin da ka siya mata irin masu kwashe akwati din nan su kwashe kaza wani ma hahansa da ce a je mun kaya ta ƴan matsiya ciya duk wannan ba karamci bane illa an ya khafa sai in ana tsoron mun ji ma nan ya khafa ai illa an alima ko in aka san cewa in sun ci gaba da zaman Allah yuqima hududallahi ba za su tsaya kunce kunce Allah ba za ta yi mijin biyayya ba shi ma ba zai kirkita mata ba fa in khiftum in kun gane haka Allah ya kima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bi idan aka yi kika kashi yake saki ita ma ta ki gyarawa to babu laifi idan ta fanshi kanta fi maftadat bi ka qur'ani ya nuna halaccin haka wa mana al khul'a qa'ifatun shadhatun minan nasi khalafatin nass wal ijma amma ko su malamai da suke ganin khul'i ba daidai bane suka hana gabaki daya sun saba wa wannan nassi ko idda ijma'i su sun kalla hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne innal mukhtala'ati hunnal munafiqatu mata masu cewa za su biya kuɗi a sake su nabi ya ce munafikai ne to wannan dai ma'ana biyu ko dai matar da ta yi haka alhalin ta san cewa mijin nan bai da wani laifi da ya cancanta ta mai haka tsabar fitsara ce kawai wata ma saboda akono wani jiki su ne a waje take tarbi da wannan ko a da tsiya ko da arziki wasu kuma suka ce a ma'anar shi shine tun asali ya aka yi ta aure shi in ba ta san shi tun da ta aure shi wannan tana san shi ko dai dama can ƙarya take ba ta san shi ko kuma yanzu ƙarya take tana san shi kaga shine munafurci ɗayan biyu to wancan yana nuna wato hadarin da ke cikin abin ne idan mace ba ta gama tantance me take so ko ba ta so ba amma baya haramta abinda qur'ani ya nassanta cewa fala junaha alaihi ma fi maftadat bi wal ayatu dalilun ala jawazihi mutlaqan bi idnis sultani wa ghairihi ayar tana nuna halaccin sa kai tsaye sawa'un da izinin shugaba ko ba da izinin shugaba ba wa mana'ahu qa'ifatun biduni idnihi wasu kuma suka ce ya halasta amma dole sai an je an nemi izinin shugaba ko alƙali wala'imatul arba'atu والجمهور على خلافه sauran malamai kuma suka ce ya halasta ba dole sai da izinin shugaba ba wa fil ayati dalilun ala husulil baynunati bi
wato a cikin ayar akwai nuni zuwa ga cewa sakin khul'i rabuwa aure ta khul'i rabuwa ce ta har abada bainuna ce kamar saki uku ne li'annahu subhanahu sammahu fidya dan ya ce fansa domin ko fansa kamar yadda ake fansar bawa kaga babu dawowa ke walau kana raja'iyan kama qalahu ba'dun nasi lam yahsul lil mar'ati liftida'u min az-zawji bima badzalat lahu wasu suka ce saki ne raja'i amma kuskure ne domin inda raja'i ne to da bata yanta kanta ba kenan domin idan raja'i ne yana da yanci ya ce to na dawo da ki sai ya anshi kudin kuma ya ce to alhamdulillah yanzu kuma na dawo da ki ya ci banza kenan ko babu wannan yanci wadalla alaihi wadalla qawlu subhanahu fala juna alaihi ma fi yaftarid bihi ala jawabihi bima qalla wa kasura da aka ce fi ma a cikin duk abinda ta yanta kanta to ya nuna halaccin a karbi kadan ko mai yawa wa anna lahu an yi akhudha minha akthara mimma ataha mu zai iya bata fiye da abinda ya ta karba ma za ta iya ba zai iya karban fiye da abinda ya bayar san da ya aure ta sadaki ana bada 50,000 inna sadaki 300,000 ko kuma yace sai kin bani miliyan 1 ko kuma wannan gidan da kika siya da matsofa ta jira ce to ki bani shi shi nake so sa amaryata misali da yayi wani ma zai yi da mugunta ita kuma ta ga cewa to ni dai gara na rabu da wannan dan rashin albarka gara na rabu da shi to babu laifi ya ansa fiye da abin da ya bayar wa kan zakara abdurrazzaq an ma'amarin ana abdullahi ibn muhammad ibn aqilin anna rubayya bint muawwad ibn afra hadathatu annaha ikhtala'at min zawjiha bi kulli shay'in tamliku haji tayi mamujinta kul'i da duk abin da ta mallaka ta bashi duka dukiyarta fa khusima fi zalika ila usmana sai aka je ɗan uwanta suka ce ba su yadda ba ya cuce ta yan ya ta take ta sai aka je gun sayyidina usman yana halifa fa ajazahu yace wannan kul'i yayi wa amarhu an yi akhudha iqasa ra'siha fama dunahu yace in ya ga dama ya karbi daga kan iqas lullubin kanta koda lullubin kanta kawai ya karba ko sama da haka yayi koda a tamfa kwaɗe ta bashi ko kuma kaya mai yawa ta bashi to yayi babu komai wa zakara aidan abdurrahman ya ambata an ibnu jurayj an musa ibn uqba an nafi'in an ibn umara ja'atuhu mawlatun limra'ati yasla'at min kulli shay'in laha wa kulli thawbin laha hatta nuqbatiha wata mata ita ma tayi kul'i barariyar baiwa ce ga matarsa ce mijinta kul'i ta bada duk abinda ta mallaka hatta nuqbatin wato har majanyin da take daurawa nuqba shine kamar a ce izar ko wani abu makamancin haka ta bada komai nata wa rafa'at ila umar ibn al-khattab imra'atun wa rufi'at ila umar ibn al-khattab imra'atun nashadat an zawjiha an kai wa umar labarin wata mata wani wato wani alƙalanci na wata mata da ta yi butsarewa mijinta ta bokarewa mijinta fa qala ikhla'aha walau min qurtiha kai mata khul'i ko da dan kunnanta ne karka sake ta haka nan salin alin ta bada wani abu zakarahu hammad ibn salama an ayyuba an kathir ibn abi kathir anhu zuwa ga umar dan khattab kamar yadda yake cikin muhallata ibn hazm da sunan kubra na baihaqi wa zakara abdurrazzaq amma amarin al-laythin an al-hakim ibn utayba an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala la yu'khadhu minha fawqa ma la ya'khudhu minha fawqa ma ataha mazhabin sayyidina ali radiyallahu anhu cewa mutum ba zai karbi fiye da abinda ya bayar ba ya tsaya iya abinda ya bayar wa qala tawus tawus kuma yace la yahillu baya halasta an ya'khudha minha akthara mimma ataha bai halasta ya karbi fiye da abin da ya bata shi ma yana cikin musannaf na Abdurrazzaq wa qala ata'un in akhadha ziyadatan ala sadaqiha fa ziyadatu marudatun ilayha idan ya karbi fiye da abin da ya bata to za a ce ya dawo da sauran wannan duk suna kallon zahirin lafazin da Annabi ya faɗa ne sai dai lafazin wancan na matan Sabitu abinda ake nufi kada ya zama ita ce tace za ta bada ƙarin amma in shine ya sharanta ƙarin za a iya karba la yahillu lahu an ya'khudha akthar minha akthara mimma ataha wa qala maymun ibn mihran in akhadha minha akthara mimma ataha lam yusarrih bi ihsani in ya karba fiye da abin da ya bayar to bi abin da aka ce fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsani in za a rabu cikin mutunci to ba rabu mutunci wa qala al-auza'i
كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها. وسألك علي سنك سنشي باسا هل سيكر بكومي سي أينهم واتو أبندا أبندا يباتا إذا ما كنجو أنه كنجو كنجي لسك شافي خلئي زام صورة رامس أنم سيمن نزر سينقب إن شاء الله زام جكارشا وانا تتونا ودمالي كيكاوا كما أينهم كنجو كنجي نا خلئي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.